We nevertheless believe that the current state of killings and unrest are not isolated incidents, but are linked to a grand design to destabilize the law.
Muna kira ga gwamnatin Najeriya ta dau mataki a jihohin da ke tsakiyar fitina makiyaya da manoma. Hakan kuma ya hada da dakatar da shugabannin siyasar jihohin da nada kan tomomi har lokacin da za a samu daidaituwar al'amura. Wannan shine matsayin taron gamayyar kungiyoyin kare muradin arewa da aka gudanar a Abuja, kamar yadda sakataren kungiyoyin Abdul Aziz Suleiman ya gabatar. Jihohin da kiran ya shafa sun hada da Zamfara, Kaduna, Benue da Taraba. Idan za a tuna, gamayyar dai ita ce ta taba baiwa ƴan kabilar Ibo wa'adin su fice daga yankin arewa, matukar sun dage kan raba ƙasa ko kuma kafa biyafura. Ga ƙarin bayani kan taron daga jagoran gamayyar Sharif Ashiru Nastura.
Wannan abin da ake rainawa zai fa iya jefa ƙasa na cikin tashin hankali da ba taba shiga ba. Ba zai yiwu a kawo rigima, a kawo mana abu na addini da kabilanci arewacin Najeriya, a kaddara wannan abin in ya balle za a iya danne shi cikin lokaci kan kani ba zai yiwu ba. Kuma ina so shugaba Buhari ya fuskanci wannan guda da mutan arewa an karar da hakurin su. Yanda ake kashe mutane, ake kashe Fulani, har yanzu a ce Yaraba sun to sun ce za su yi dealing da Fulani, mutanen Ijo sun to za su yi dealing da Fulani, Inyamurai za su yi dealing da Fulani. Kuma shi yana gudun ya ce wai zai dauki action saboda ka a ce wai kabila sa ce. Ai rantsuwayi da constitution, rantsuwayi da alkurani a constitution na jawo cewa zai kare jinin dukkanin dan kasa, ba zai bari a zubar da jinin wani dan kasa ba. Saboda haka Fulani ɗan kasa ne, dole ki haƙin su.
Gamayyar dai ta yi zargin wasu da tace makiyan arewa ne da ke son wargaza yankin. Ta ce duk yanki ko kabila ka iya neman cin gashin kai maimakon zama cikin kiyayya. To sai dai ministan kula da harkokin matasa da wasanni Barista Solomon Dalung ya yi ƙarin haske akan matakan da gwamnati ke ɗauka wajen daƙile rigingimin.
Za mu jajirce wa al'umma saboda rayukan da aka rasa, kuma kamar yadda shugaba ya ba da tabbaci muna kan bakanmu, babu gudu babu ja da baya. Za mu ɗauki matakai mu tabbatar an dawo da kare rayukan 'yan Najeriya. Ga waɗanda kuma rayukansu ya salwanta, za mu yi roƙo Ubangiji Allah cikin ikonsa ya rahamshe su. Sannan nan kalame na shugabane a wannan lokacin ya kamata ya kasance waɗanda zai kwantar wa 'yan Najeriya da rai. Waɗansu kalamai a sashe na rura wutan rikici da fitina ba alheri bane, kuma ba alaman shugabanci ne mai kyau ba. Wannan ba lokaci ne kuma za a ce muna neman a ga kyaunmu a gabakin wani. Wannan shi ma shugabanci bata gaji wannan ba. Amma a matsayinmu na gwamnatin tarayya mun dauna wayan wannan abin da ya faru, kuma mun dau matakai na tabbatar cewa duk waɗanda su hanayensu a cikin wannan za a zabular su domin a gudanar da su a gaban shari'a.
Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.